إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din littafi wallafar Sheikh Al-Allama Abdulrahman Ibn Nasir Al-Sa'idi alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na Juma'a na tunawa da Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan a unguwar kasuwar Kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na uku ga watan Safar ko biyu ne biyu ga watan Safar a Najeriyance kenan biyu ne ga watan Safar shekarar hijira 1448 wanda kuma ya zo daidai da 17 ga watan 7 miladiya shekara 2026. Yau da yardar Allah Maɗaukakin Sarki za mu tashi littafin ƙarshe a cikin wannan littafi. Kitabul Qada wad Da'awa wal Bayyinat wa Anwa'i Shahadat. Littafin da zai yi bayani dangane da hukunce-hukunce na alƙalanci wa da'awa da kuma ƙararraki wal bayyinat da kuma hujjojin da alƙali yake dogara da su wa anwa'i shahadat da kuma nau'uka na sheda da ake gabatarwa gaban alƙali wannan littafi shi ne littafin ƙarshe da malam ya kulla a cikin wannan littafi na fiqhu da malam yace kitabul qada littafi da zai yi bayani akan alƙalanci duk da waɗannan abubuwan da ya lissafa al-qada wad da'awa wal bayyinat wa anwa'i shahadat duka suna komawa abinda ake cewa alƙalanci sai dai malamai sun kakkasa su babi-babi saboda matsalolin da suke ƙarƙashinsu da hukunce-hukunce da suka keɓanta da su duk da malam shi ya haɗa su a waje guda idan an ce al-qada ana nufin wani babi ne da yake magana a kan alƙali shi kansa tun daga wane ne alƙali me ye dalilin da yake sa a yi alƙali mecece falala ta alƙalanci menene haɗari na alƙalanci menene siffofi na alƙali siffofi na wajibi da siffofi na mustahabbi yaya alƙali ya kamata ya kasance na ɗabi'unsa da rayuwarsa a cikin al'umma duka wannan yana ƙarƙashin babin alƙalanci idan aka ce adda'awa nan kuma ana nufin ƙararraki wanda ya haɗa mai ƙara da wanda ake ƙara da abin da ake ƙara a kansa. Yaya ake gane mai ƙara? Yaya ake gane wanda ake ƙara? Sannan idan mai ƙara ya yi bayaninsa, yaya ake fuskantar wanda ake ƙara? Ya iya amsawa cewa haka ne, ko kuma ya yi musu cewa ba haka ba ne. Ta iya yiwuwa ma ya yi shiru menene abin yi. Ta iya yiwuwa wanda ake ƙara yana gaban kotu. Ta iya yiwuwa baya gaban kotu. Menene abin yi. Ta iya yiwuwa idan yana gaban kotu wajen amsawa, ya yi ƙoƙarin tunkuɗe wannan ƙara daga kansa. Menene abin yi. Duka wannan yana daga cikin abin da ake cewa addu'awa. Rikita-rikita ta ƙara da karɓan ƙara da kuma sauraron ƙara. Yana ƙarƙashin addu'awa sanin wanda ake ƙara. Wane ne ake ƙara? Tantance wanda ake ƙara da mai ƙara yana da matuƙar muhimmanci, kamar yadda kuma rashin tantance su yana da hatsari a cikin aikin har zuwa hukunci. Sannan haka yana daga cikin addu'awa abin da ake ƙara a kansa. Abin da ake ƙara a kansa nan hakki ne na jini, ko hakki ne na ta'addanci, ko kuma hakki ne na dukiya. Wannan dukiyar kuɗi ne, ko kuma wani abu ne wanda yake kima na kuɗi, ko kuwa abin da ake nema na hakki wasu haƙƙoƙi ne waɗanda ba kuɗi ba, kuma ba sa komawa zuwa ga kuɗi, kamar maganar saki ko kome. To duka wannan yana ƙarƙashin addu'awa. In an ce albayyinat, kuma albayyinat shi kuma yana komawa zuwa ga hujjojin da alƙali yake la'akari da su a wajen hukunci. Su ne albayyinat, kamar shaidu ko amsa haƙƙi ko laifi ga wanda ake ƙara, ko kuma rantsuwa. Waɗannan su ne manya-manyan hanyoyi da alƙali yake hujja da su wajen gudanar da hukunci. Da kuma aka ce anwa'ul shahadat, wato ita kanta shaida kala-kala ce. Shaidar mutum, akwai shaidar da ba ta mutum ba. Ita kanta shaidar mutum ɗin kala-kala ne. Akwai shaidar mutum biyu, shaidar mutum ɗaya haɗi da rantsuwa, shaidar mutum uku, shaidar mutum huɗu da sauransu. Wannan shaidar mutane kenan. Akwai kuma shaidar da ba ta mutane ba, shaidar al'ada, shaidar zahiri, shaidar ƙarina, shaidar ƙiyafa da sauransu. Dukka waɗannan suna ƙarƙashin nau'uka na shahadat, har shaidar rubutu da na'urori da sauransu. Dukka waɗannan za su fito ƙarƙashin anwa'u shahadat. To amma kamar yadda muka sani cewa malam baya faɗaɗa al'amura da yawa haka, don haka ba wai dukkan abin da nake ishara zuwa gare su ɗin nan ne malam ya yi magana a kai ba. A'a, na yi ishara zuwa ga abubuwan da ake tattaunawa ƙarƙashin waɗannan babubbuka, amma ba lallai mu ji malam ya yi magana akan waɗansu abubuwan ba sam-sam, saboda taƙaitawa, saboda littafi ne da ake ƙoƙarin haskawa don a samu yaƙi da jahilci. Yadda duk abin da aka taɓa ka a kansa a babin fiqhu, to ka taɓa sanin wani abu a kansa, ba za ka zama ba gidaje ba. Amma dandatsa mas'aloli a yi zurfi a cikinsu, malam bai ɗaukan ma kansa haka ba. Kuma mu ma a wajen fassara da sharhi ba ma tsanantawa da yawa, saboda kar a yi nisan da za a samu malal, ko kuma wani ma ya ji gaba ɗaya an shiga da shi wani jejin da wala Allah ba zai kuma yi marmarin ma gobe ya dawo ba. Idan an ce alƙada, wato alƙalanci ko hukunci, suka ce huwa tabyinu alhukmi shar'i تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. القضاء هو تبيين الحكم الشرعي شين بيان حكم الشرع والإلزام به دكما تيلستاوى أبي وانن بيان وفصل الخصومات دكما كاو كرشال رجمة wannan shine hukunci na alkali wanda ya hada abubuwa guda uku kamar yadda kuka ji tabyinul hukmi shar'i bayanin hukuncin shari'a shi duk alkali hukuncin sa da zai yi yana bayyana hukuncin Allah ne ba wani alkali wanda yake hukunci na kashin kansa hukuncin Allah ne aikin sa shine yayi bayanin matsayar shari'ar musulunci akan wannan al'amar yadda bisa yaqinin sa ko bisa zato mai rinjaye haka Allah madaukakin sarki yake so ranar gobe kiyama shi sheda ne akan cewa wannan abin da yayi shine abin da Allah inda kansa ne ma zai domin shi wakilin Allah ne so babu wani hukunci da alkali zai yi wanda wai ra'ayinsa ne daga kashin kansa ne cika burinsa ne a'a alkali wakilin Allah ne dan haka yana bayanin hukuncin shari'a ne ta wannan fiskar alkali yayi kama da malami mai fatawa kamar yadda idan an tambayi malami mai fatawa zai fadi abin da ya san cewa shine abin da Allah yake so ya yadda da shi a matsayinsa na jakada to haka alkali yake ba shi da bambanci da mai fatawa ta wannan fiskar mai fatawa ba shi da bambanci da alkali ta wannan fiskar idan alkali zai yi hukunci da son zuciya to mai fatawa ma kenan zai bada fatawa da son zuciya duka ta wannan fiskar matsayinsu daya dan haka alkali fatawa yake yi da kai ya bambanta da mai fatawa ta yanda shi mai fatawa iyakaci ya fadi matsayar Allah ne ko matsayar shari'ar musulunci akan wannan al'amari iyakacin sa kenan mai fatawa amma alkali ya karu akan mai fatawa ta yanda shi kuma zai tilasta sai an bi shi kamar yadda mai fatawa zai ce hukuncin shine kaza sakamakon ka shine kaza kaza da kyau kaza ba kyau to haka alkali idan ya kai ga matsaya to shi mai fatawa iyakaci ya kai ga matsaya amma alkali in ya kai ga matsaya to kuma zai tilasta sai an bi abin da yake kaga mai fatawa baya haka sannan alkali ya bambanta da mai fatawa da siffa ta uku wa faslul khusumat shi yana kawo karshen rigima mai fatawa kuma baya kawo karshen rigima yana da kyau anan mu fahimta mu kuma bambanta wani lokaci muna daukan rigingimu wadanda ba na fatawa ba muna kaiwa gurin masu fatawa akwai fatawar da ba fatawa bace rigima ce ba mai fatawa ne ya kamata a kai masa ita ba wanda yake raba rigima ya kamata a kaiwa mai fatawa ba ya raba rigima baya kuma tilasta sai an bi so akwai lokacin da idan mutum tambaya zai akan sallar sa ko azumin sa ko zai tambaya akan sha'anin kasuwar sa ko zai tambaya akan wata mas'ala da take komawa zuwa gare shi ko take komawa zuwa ga wanda yake da iko da shi ta yadda idan an bashi amsa zai aiwatar ko kuma in an bashi amsa zai sa a aiwatar to wannan sai ai fatawa amma a lokacin da idan an ba mutum amsa amsar ba za ta yi maganin matsalar ba to ba fatawa ya kamata ai ba kamar mutumin da ya saki matarsa saki uku lokaci daya, yace ya sake ta saki uku, sai ta tare kayanta sai ta koma gidansu. Uban yace zauna, Allah ya hada ki da mafi alheri. Uwa tace zauna, ai kina da iyaye, ke ma kina da gidan uba, Allah ya kawo miki mafi alheri. Aka zo ta da zance ya turo biko. Uban da uwar suka ce, an taɓa yin irin wannan rashin hankalin a saki uku a koma? Ai ba zai yiwu ba. Sai kuma wai shi sai ya garzaya wajen wani malami yana neman fatawa. Ya saki matarsa saki uku lokaci ɗaya, yanzu yana so a bashi fatawa. Shin wannan sakin uku ne ko ɗaya? To idan an ce maka ɗaya ne, ya za ka yi? An gane? Idan mai fatawar ya ce maka ala irin wannan ai tun yaushe, irin wannan ai tuntuni a sheikh wane da al'imamu wane sun tafi akan cewa irin wannan ai saki ɗaya ne, sai ka ji farin ciki saki ɗaya ne, to sai ka yi yaya? Da za ka ɗauko ta? Kaga mai fatawa dai baya tilas. To shi yasa mai fatawa baya kawo ƙarshen rigima. Za ka iya zuwa ka je kana rakube-rakube ka aika musu cewa ai ka tambayi malam wane, an ce ma ai saki ɗaya ne. Uban ya ce, kai ka san malam wane? Mu ai ba malaminmu ba ne. Ba shi kenan ba. Idan suka ƙaiƙashe ƙasa ba za ta koma ba, shi malam wane zai meta? Yawwa. To ashe wannan rigima ce ta wurin alƙali, ba ta mai malamin masallaci ba. Kisa wani lokaci idan an turo mana fatawa, kukan ji nakan ce ai wannan ba fatawarmu ba ce, ba kayanmu ba ne ba. A je can a kai wa alƙalai, mu hidimarmu ta masallaci ce. Idan al'amari muka ga cewa idan mun ba da amsa za ta yi amfani sai mu bayar. Idan kuma mun ba da amsa ba za ta yi amfani ba, to mukan ce a tafi can wajen masu abin a je a kai musu, a bar mu huta. An gane ko? To haka wani lokacin rigima ta rabon gado, sai kawai mutum ka ga yana ya turo fatawa da Allah, mutum ne ya rasu, ya bar kaza ya bar kaza ya bar kaza, ya rabon gadonsa yake. Karshe sai ka zo ka ɗauki wannan batun ka bashi fatawa, ka ce ga yadda rabon gadon yake, ya je kuma ai ta ɗauki ba daɗi, ya ce kuma a kai kace. Karshe ai kwamiti a gida a ce ana nemanka, kai malami mai fatawa. Kaga duk sanda kai fatawa aka ce ana nemanka, to ka yi fatawa kan abin da bai kamata ba kenan. To yana da kyau masu fatawa su rika bambance tsakanin aikinsu da aikin da ba nasu ba. Shi yake jawo lokacin wasu al'amuran suke dubulbulcewa. Akwai kuma waɗansu ‘yan bane na iya, idan aka samu wata matsala mai sarƙaƙiya wacce ta zama rigima a gari, sai ka dinga ji ana bugo ma ana ma fatawa da waɗanda abin ya shafa da waɗanda bai shafa ba. Kowa yana fatawa, ni akaramakallahu mai hukuncin kan kaza da kaza da kaza da kaza. Shi bai san ɗazu an kira ka an tambaye ka, har ka zo ka gane cewa wannan fa duka ‘yan rigima ne, abin bai shafe su ba. Ƙarshe sai ka ji kuma an zo ana akwai wata fatawar da aka taɓa abin nan, akwai wata fatawar da aka taɓa yi a garin nan, a garin nan abin ya faru, aka yi fatawa maluma daban-daban, maluma daban. Ni sai da abin ya cakuɗe ya caɓe, sai na ji ana lissafo malaman da suka yi fatawa a kai wajen malamai 12, har da na ƙasa, har da su Haifan, har da su Malam Ibrahim Khalil na Kano, har da su waye, maluma kusan 12, ko ni ne na 10 a cikinsu. Abu ya caɓe, yarin caɓe. To akwai abin da ana tambayar ka san cewa ba na fatawa ba ne, sai ka ba da shawara ka ce kai wannan gaskiya, aje kotu. Don haka hukuncin alƙali shine bayyana hukuncin shari'a da kuma tilasta a bi wannan hukunci da kuma kawo ƙarshen rigingimu. Da malam yace wal qada'u la budda lin nas minhu, malam yace alƙalanci la budda lin nas minhu, ba makawa, dole mutane ne su samar da alƙalanci, dole sai da alƙalanci, ba za su iya rayuwa babu shi ba. Fa huwa fardu kifayatin, don haka farali ne, dole ne, amma kifa'i farali da wasu ke ɗaukewa wasu. In an san wanda suka tsaya a kai, to faralin wato wajibcin ya faɗi a kan daga kan saura. Amma a zauna babu, to duka an yi laifi. Ba zai yiwu rayuwar mutane ba za ta tsayu babu alƙalanci ba, ba zai taɓa yiwuwa ba, ba za a zauna lafiya ba. To galibi malamai idan an zo ana maganar alƙalanci, abinda suke farawa da shi shine menene shari'a ta tanada dangane da wannan al'amari na alƙalanci. Tunda mun saba duk abin da muke karantawa, to sai mun san matsayin shari'ar musulunci a kansa. Da ijma'in malamin musulunci an shar'anta alƙalanci a tsakankanin al'ummar musulmi. Ba a yarda ba a yi rayuwa babu alƙali. Wannan bi sifa amma, da harce na game gari, da harce na dukkanin maluma a dunkule, babu hali al'ummar musulmi ta yi rayuwa babu alƙalanci. Nassin Al-Qur'ani mai girma ya yi ishara zuwa ga alƙalanci, musamman yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin Annabi Dawud da ɗansa Annabi Sulaiman, da yadda Allah ya musu baiwar alƙalanci da hukunci, da yadda Allah maɗaukakin sarki yake umartan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsaya da hukunci, wa nihkum bainahum bima anzalallah, kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar. Da hadisai da dama waɗanda za mu karanta wasunsu a matsayin gabatarwa ga wannan babi wanda yake mai ɗimbin alheri da kuma hatsari. Malamai sukan gabatar da waɗansu hadisai waɗanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisan da suke nuna barazana da kuma abin tsoro game da wannan mas'uliyya mai hatsari. Malamai suna gabatar da hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, hadisin da ya zo cikin sunan Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Majah, da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, man waliyal qada'a faqad dhubiha bighairi sikkin, duk wanda ya hau karaga ta alƙalanci, to haƙiƙa an yanka shi ba tare da wuƙa ba. Saboda yanka da muka sani na zahiri shine a sa wuƙa a yanka, amma yanzu wannan yanka ne ma'anawi, an yanka shi ba tare da wuƙa ba, ma'ana ya halaka. Duk wanda ya karɓi hukunci tsakanin mutane, to ka kwatanta shi da wanda ya halaka, shine faqad dhubiha bighairi sikkin, an yanka shi ba tare da wuƙa ba. Hadithin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sahih na Ibn Hibban, nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, yud'a bil qadi al adil yawm al qiyamah wa yalqa min shiddati al hisabi ma yatamanna annahu lam yaqdi bayna ithnain fi tamratin, a wata riwaya fi umrihi. Nana Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, za a zo da alƙali ranar alƙiyama, adali, alƙadi al'adil, adalin alƙali ranar alƙiyama za a zo da shi, fayalqa min shiddatil hisabi, saboda tsananin hisabi, da yadda al'amari za su dumama su yi zafi, zai ci karo da abin da zai sa ya yi nadamar dama bai yi hukunci tsakanin mutum biyu ba, fi tamratin, ko da a kan dabino ne.
koda akan kwayar dabino ne zai yi nadama dama bai yi hukunci tsakanin mutum biyu ba. A wata riwaya zai yi nadama dama bai yi hukunci tsakanin mutum biyu ba a rayuwarsa kwata-kwata. Za a yi wannan lokacin ana maganar wanda yake alƙali adali mai adalci mai kwatantawa. Hadisi ya zo daga Buraida ibn al-Husayb al-Aslami cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-qudatu thalathatu, alƙalai guda uku ne, qadiyani fin nari, alƙalai guda biyu suna cikin wuta, wa qadin fil jannati, alƙali guda ɗaya shi ke aljanna. Qadin arafa al-haqqa wa khalafahu fa huwa fi an-nari, alqalin da ya san gaskiya kuma ya saba wa gaskiya yana wuta. Wa qadin qadalin nasi ala jahlin fa huwa fi an-nari, alqalin da yayi wa mutane hukunci bisa jahilci bai san harkar ba amma ya yi hukunci a haka yana wuta. Wa qadin arafa al-haqqa wa qada bihi fa huwa fi al-janna, alƙalin da ya san gaskiya kuma ya yi hukunci da gaskiya to yana aljanna. Kaga wannan alƙalin da ya san gaskiya ya yi hukunci da gaskiya aka ce yana aljanna, kar ka manta ba, kafin ya je aljannar ya samu kansa a cikin wani mawuyacin hali da Na'isha ta bamu labari cewa a wajen hisabi sai ya yi nadama. To amma dai daga ƙarshe, saboda shi adali ne, ya kwatanta, daga ƙarshe zai samu shiga aljanna. Amma bayan ya yarfe gumi a goshinsa ya yi nadama ba ‘yar kaɗan ba. Shi yasa ya zo cikin hadisin Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ta'ala anhu, yayin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana aika ma’aikata alƙalai, yana aika ma’aikata masu da'awa, yana aika wakilai gwamnoni, ba a ba shi appointment ba, sai ya ce ya ma’aikin Allah, ista'milni, ya ma'aikin Allah ni ma da an bani makami. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya Abdurrahman la tas'al 'anil imara, kaga Abdurrahman karka kuskura daga yau, karka sake tambayar mukami na shugabanci. Innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaiha, idan aka ɗauka aka baka saboda ka roƙa, saboda ka tambaya, saboda ka nuna kwaɗayinka a kai, to za a tura maka aniyarka. Wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha, idan kuma aka barka aka baka ba tare da ka roƙa ba, to za a taimake ka a kan wannan aiki, za a taimake ka. A wani hadisi yana cewa innaha la amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda haqqan ladhi alayhi fiha, yana cewa wannan amana ce kuma ranar alkiyama wulaƙanci ne da nadama, sai in wanda ya karɓa da haƙƙi, ma'ana ya cancanta kuma ya sauke haƙƙin da yake kansa a ciki, ya tsayar da gaskiya da adalci. Hadisi ya zo daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu cikin Bukhari, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innakum satahrisuna 'alal imara wa satakunu nadamatan yawmal qiyama fa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace lallai za ku dinga kwaɗayin abaku wannan makami na shugabanci, alƙalanci, ko gwamna, ko shugaban ƙasa, ko ciyaman, nan an ce al-imara, alƙalanci ɗaya ne daga cikin makamai na shugabanci. Za ku zo kuna kwaɗayin abaku, kuna kaiwa takaddu, kuna kamun ƙafa, kuna ba da kuɗaɗe, kuna ba da cin hanci, kuna sayan wanda za ku iya saya, da dukkan wata gwagwarmaya don ku samu. Nema irin na dama wanda babu cin hanci a cikinsa, nema irin na da wanda babu rashin gaskiya da saya da sayarwa a cikinsa, yake da hatsari balle nema irin na yanzu. Nema irin na da a burbushin lokacin da ake da burbushin mutanen kirki, wanda in ka samu jaje za su yi maka, su yi maka fatan alheri, ya zama da hatsari balle nema irin na yanzu, wanda makusantanka suke murna namu ya samu. Nema irin na yanzu wanda idan ka samu kake murna ka samu abun yi, ka samu abun yi, ka samu abun yi, kana murna, ƴan uwa suna murna, iyalai suna murna cewa ka samu abun yi. To wancan neman ma yake da hatsari balle irin na yanzu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da sannu za ku rinka kwaɗayin wannan al’amari, wasa ta kunu na damatan yawmul qiyama, kuma ranar alkiyama zai zama na dama, zai zama na dama. Sai ya ce, fa ni'matil murdi'a wa bi'satil fatima, ya ce madalla da mai shayarwa amma tir da mai yayewa. Wace ce mai shayarwa? Shi ne mai shayarwa ita ce wannan rayuwar da kai kana shan roman demokuraɗiyya, wannan rayuwar da kai kana wadaƙa da badaƙala a cikin dukiyar shugabanci, a cikin jin daɗin shugabanci, a cikin tamattu'i da tara maka ƙasa da ake a matsayinka na babba, kana jin daɗi a cikin security, a cikin dukiya, a cikin walwala, kana jin daɗi a cikin biyayya da ake maka, kowa ya zama yaronka, waɗanda ka fi su shekaru suna rawar jiki, suna rawar jiki. Don haka Allah ya kuwace maka dama da kake watayawa a cikinta, wanda irin wannan damammakin ya bambanta daga shugabanci zuwa shugabanci. Amma wasu damammakin da suke cikin wani shugabancin shi ya sanya ake yaƙi a kan neman irin waɗannan shugabanci, saboda damammaki da alfarmar da ke ciki ta wuce duk yanda kake tsammani. Mutum bai san kuɗin kashewa ba, mutum bai san katin waya ba, mutum bai san cefanen gidansa ba, mutum bai san kuɗin suturar da yake sakawa ba, bai san man mota ba, bai san wani abu ya lalace a gidansa ba, bai san ko ba abin da ya sani ba, musamman shugabanci irin na wannan ƙasar fa, ba abin da ya sani ba na wahalar rayuwa da me ake ciki. Babu komai, akwai mai yi an ɗauki nauyi, bai san ma yaushe ake yi yaya ake yi ba, sai dai a kabil idan abin ya kai ya biyo ta wajensa, a kabil ya sa hannu, in bai kai ya biyo ta wajensa ba ma kawai shikenan, ya wuce ta can. To ire-iren waɗannan muƙaman jin daɗin da ke cikinsu, to shi aka kamanta da mai shayarwa. To lalle mai shayarwa madalla da mai shayarwa irin wannan mai shayarwa. To ai irin wannan ka masa murna daga cikin wahalallin lahira, ka masa murna a duniyar ya more. Amma irin waɗansu maƙaman kan kamar alƙalanci a wannan zamanin, ai ban ga abin nema ba, ban ga abin daga hankali har da biyan kuɗi ba. Domin me aka samu, wanda daɗi aka samu, musamman ƙananan alƙalai wanda masifar tafi yawa a gindinsu, su suka fi aiki mai yawa, su suka fi fama da sarƙaƙiya, su suka fi alaƙa da mutane masu hatsari, suna rayuwa a cikin ƙauyawa, a cikin jahilai, a cikin gidadawa, suna shiga jeji, aikin ga wahala ga hatsari. Amma a daidai wannan lokacin alƙali motar fasinja zai hau a tasha da ƴar jakarsa akan cinya, su bi a gidan gaba. A je a yi juyensa a wata tasha, ya sake hawa wata, a an gama girmama shi ne fa, a sa shi a gidan gaba a haɗa shi da wani, ba za a sa shi a bud ba, ko a kujerar baya. Ya tarbi dan a taɓa ɗi ya ɗebe shi, ya je ya jibga shi a bakin shago. Wai, to, wani wurin ka aibu kamar shagon. Wahala, wahala, wahalar aiki, wahalar rayuwa, wahalar cefane, wahalar sutura, wahalar kiraye-kiraye na wuraren aiki. Wahalar Allah ya isa da tofin alatsi ne na wanda ba su gamsu da abin da aka yi musu ba. Dukka wannan gaba ɗaya, kuma baka cikin security, baka cikin dukiya, baka cikin kyakkyawan gida, baka kan kyakkyawan abin hawa. Kai ba ma kowa ba ne, ba kuma wanda ya damu da kai, kuma komai aka yi maka ba komai. Amma a hakan wani zai hakikance nema yake a bashi. Yanzu wannan in ba masifa ba mai mutum zai saya. Sai masifa. Ka ce wancan wanda aka bashi tsaro, aka bashi motoci, bai san cefane ba, bai san kuɗin kashewa, bai san katin waya, bai san data, bai san kaza. Ka ce shi ai in za a daku a lahira ma aya abu na a duniya. Shi kuma wannan al'amarin, yanda wanda ya ji daɗi zai yi nadama, haka wanda bai ji daɗin ba ma zai yi nadama. Ba fashi. Yanda wanda ya ji daɗi zai yi nadama, haka wanda bai ji daɗin ba zai yi nadama, domin wato mas'uliya ce, shugabanci ne, kuma hakkokin shugabancin nan suna kan wanda ya samu walwala da wanda bai samu ba. Don haka, ni'matul murdi'a, madalla da wacce ta shayar da kai, madalla da daɗin da kaji da walwala a cikin ni'imar shugabanci, wa bi'satil fatima, amma tir da sakamako na ƙarshe da za ka tadda. Allah ka sa mu cika da imani. Wata rana Abu Dharr shi ma haka ya roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce ya ma'aikin Allah, ni ma ina son a naɗa ni. Ya ce a'a Abu Dharr, ba za mu naɗa ka ba, saboda kai mai rauni ne. Ya dafa kafaɗarsa ya ce kai mai rauni ne, innaka dha'ifun, kai mai rauni ne, ba za mu naɗa ka ba. Ya ce kuma ko a bayan bana nan ka nisanci shugabantar koda mutum biyu ne. Daga nan Abu Dharr ya kakkaɓe hannunsa daga shugabanci da son shugabanci. Suka ce lokacin da ya koma wani ƙauye da ake ce mashi Rabza a zamanin mulkin Sayyidina Uthman, a wannan lokacin garin da ya je bawa ne yake jan sallah a masallaci, suka ce ga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaurato ya zo gare mu, mun samu liman mun san malami. Ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ni jagoranci ko mutum biyu ne. Wannan bawan ya ce wuce mu ci gaba, kai ne liman. Abu Dharr ya ƙi, saboda me? Saboda yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja masa kunne. Amma yanzu duk wanda kace masa ba zai iya ba, haushinka zai ji, a jarida zai buga ka. Kuma mutum ya san shi mai rauni ne ba zai iya ba, amma zai ji ya jefa kansa ciki. Da haka akwai abun tsoro a cikin waɗannan al'amura. Ba shakka dai, babu abin da aka rufa wa al'umma an bayyana wa kowa halin da ake ciki. Wannan kaɗan daga cikin abin da malamai suke ambata dangane da tsoratarwa a kan wannan hidima, a kan wannan al'amari wanda yake mai mawuyacin hali, mai hatsari. To ta wata fiska kuma, ka iya cewa wannan aiki ne na mutanen kirki. Aiki ne na mutanen kirki kuma yardaddun Allah, waɗanda suka tsaya da gaskiya da adalci. To sun kamantu da annabi Dawud da annabi Sulaiman ɗansa, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yabe su akan hukunci da ya ba su. Wa Dawud wa Sulaimana iz yahkumani fil harfi iz nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim shahidin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman. Allah yace da annabi Dawud da annabi Sulaiman kowanne mun bashi kwarewa akan alƙalanci kuma kowanne mun bashi ilimi, amma Allah ya fifita annabi Sulaiman akan annabi Dawud a wajen kwarewa da sanin alƙalanci. Yadda Allah ya bamu labarin cewa annabi Dawud yayi hukunci da kuskure, suka yi apil suka ɗaukaka ƙara zuwa wajen annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman yayi gyara akan wannan hukunci. Allah ta'ala ya ce fa fahamnaha Sulaiman, sai muka ba Sulaiman fahimtar yadda hukuncin yake. Dawud shi kuma yayi kuskure, amma dukkan wanda yayi kuskure cikin wannan al'amari ta hanyar kwatantawa da ijtihadi, lada zai samu. Wanda yayi daidai zai samu lada biyu. Haka yazo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa hakama thumma akhta'a falahu ajrun. Duk mai hukunci da yayi hukunci sai ya dace da daidai, yana da lada biyu idan yayi ijtihadi. Duk mai ijtihadi da yayi ijtihadi yayi hukunci sai ya kuskure, yana da lada daya. Mai lada biyu, ladan kokari da ladan dace. Mai lada daya, ladan kokari amma bai dace ba, amma an bashi ladan kokarinsa. Allah kuma ya yafe kuskurensa, saboda ijtihadi ne, shi ahali ne na ijtihadi. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alƙali ne. Idan alƙalanci abin tsoro ne, annabi alaihi salatu wasallam alƙali ne. Yayi hukunci ba ɗaya ba ba biyu ba. Allah ya masa umarni wa anihkum bainahum bima anzalallah, kai hukunci tsakaninsu da abin da Allah ya saukar. Shi ma yana cewa innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd fa aqdi lahu bi nahwi ma asma' faman qadaytu lahu bi haqqi akhihi shay'an fala ya'khudh. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuna kawo mun rigima a tsakaninku, ku zo ku mini bayani, ni kuma ina muku hukunci da gwargwadon abin da naji daga gare ku. Ta iya yiwuwa waninku ya fi wani zalaƙar bayani sai ya kashe ni da hujja, wala Allah kuma ba shi da gaskiya. Duk wanda ya ɗauki haƙƙin da ba nasa ba na bashi, to ji tsoron Allah kar ya karɓa, idan kuma ya karɓa ya karɓi wuta. Don haka annabi alaihi salatu wassalam ya yi hukunci, kuma ya naɗa masu hukunci. Yayin da ya naɗa Ali ibn Abi Talib da ya je shi a matsayin mai da'awa kuma alƙali a ƙasar Yaman, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ka tafi Yaman, allimhum shar Allah waqdi bainahu, ka je ka karantar da su shari'ar Allah, kai kuma yi musu alƙalanci. A wannan lokaci sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya ce, ya rasulullah la ilma li bil qada, ya ma'aikin Allah ban da ilimin alƙalanci. Ji sayyidina Ali, ya ma'aikin Allah ba ni da ilimin alƙalanci. Sai sayyidina Ali ba, sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cikin mafiya ilimi a cikin sahabbai, ga tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ga baiwa da Allah ya hore masa ta tsoron Allah. Amma da aka ce ya tafi Yaman alƙalanci, ya ce ya ma'aikin Allah ban da ilimin alƙalanci. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗau hannunsa mai albarka na dama ya dafa ƙirjin sayyidina Ali, sai ya ce Allahumma hdihi lil qada, ya ce ya Allah ka shirya Ali akan tafarkin alƙalanci, ya iya tafiya za ka tafi. Hakan nan annabi alaihi salatu wassalam ya naɗa Mu'adh ibn Jabal ya tafi shi ma ƙasar Yaman, ya je shi a matsayin mai da'awa kuma alƙali. Amma kan ya tafi sai ya ce, Mu'adh, idan ka je rigima ta zo gabanka yaya za ka yi? Sai ce, ya ma'aikin Allah, zan yi hukunci da littafin Allah. Sai ce, in baka samu hukuncin wannan rigima a littafin Allah ba fa, sai ce zan yi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce in baka samu hukuncin wannan rigima a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, yaya za ka yi? Sai ya ce zan yi ƙoƙarina wajen zakulo hukunci da ijtihadi na ba zan yi kasa a gwiwa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce alhamdulillahi alladhi waffaqa rasul rasulillahi lima yurdi rasulullahi, yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya datar da manzon manzon Allah izuwa ga abin da manzon Allah zai nutsu cewa ya tura wakilci na kwarai. Waɗannan ire-iren mutanen kirki kenan waɗanda ya gabata cewa sun yi harka ta alƙalanci, a bayansu al-khulafa'ur rashidun dukkansu alƙalai ne, sannan an yi cikin sahabbai wanda suke alƙalai irin su Abu Musa al-Ash'ari, irin su Abdullahi dan Mas'ud da sauransu da suke alƙalai ne. Cikin manya-manyan malamai an yi alƙalai, ko da dai an yi waɗanda an kai ruwa rana da su akan hidimar sun ki su karɓa, irin Imamu Malik har bulala da ɗauri ya ci akan alƙalanci yace ba zai yi ba. Aka ce idan ba ka yi alƙalanci ba a ƙasar nan wane ne zai yi alƙalanci, yace a yi haƙuri ba zai iya ba. Shugaban wannan lokaci yace to wannan malamin ya rena mini hankali, yace a kama shi a bulale shi. Aka shimfiɗa Imam Malik aka yi masa bulali, aka dawo da shi aka ce za ka karɓa ko ba za ka karɓa ba, yace ina ƙara ba da haƙuri ya mai girma ya labai. Aka ce to a je a ɗaure shi, aka je aka ɗaure kai sai da aka gane cewa da gaske yake ba zai yi ba aka haƙura aka bar shi. To akwai mutanen kirki sun ƙi kamar yadda an san mutanen kirki sun yi, to har a baya-bayan nan haka za ka samu al'amarin yake tafiya. Akwai waɗanda sun ƙi, akwai waɗanda sun yi, mutanen kirki sun ƙi, mutanen kirki sun yi. Hidima ce mai ɗaure kai. Ya zo cikin hadithin Abdullahi ɗan Amru radiyallahu ta'ala anhuma, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal muqsitina ala manabira min nurin an yaminin rahman wa innal muqsitina inda Allahi yawmal qiyamati ala manabira min nurin. Lallai masu adalci waɗanda suke hukunci da adalci a wajen Allah ranar alƙiyama za a ɗora su akan mumbarai na haske ta dama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato Allah zai yi alfahari da mahukunta masu adalci ranar alƙiyama. Kar ku manta fa, bayan ya ci kwakwa a wajen hisabi, kafin a zo a ɗora masa kambu na girmamawa, a tallata shi wa al'umma cewa wannan adalin mai hukunci ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa su ne waɗanda suke adalci a hukuncinsu, suke adalci a cikin iyalansu, suke adalci cikin dukkan abin da aka danka amanarsa a hannunsu. Ranar alkiyama Allah zai musu wannan tagomashi. To wannan yana daga cikin abin da malamai suke ambata wanda zai kwantar maka da hankali kan cewa hidima ce da wanda ya tsaya a kanta da gaskiya da adalci da kwatantawa ya yi kama da Annabi Dawud da Annabi Sulaiman da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da al-khulafa'ur rashidun da alƙalan ma'aiki da alƙalan khalifofi da kuma magabata na ƙwarai da suka rike wannan hidima. Ya yi kama da su, zai yi tarayya da su a inuwa ɗaya a matsayinsu na waɗanda suka riƙi ragama ta shugabanci mai haɗari, suka haƙura da son zuciya suka yi adalci. Ta wata fuska kuma, idan ka dubi haɗarin da ke cikin al'amarin da kuma hadisai masu ragargaza da hadisai masu tsoratarwa, a nan kuma sai ka gane cewa da adalin da azzalimin kowa ya yi ta kansa a cikin hatsari ake. Kowa ya yi ta kansa a cikin hatsari ake. Idan aka ce adali wanda ya kwatanta gaskiya sai ya samu kansa ranar alƙiyama a yanayin da zai ƙwammace bai raba mutum biyu rigima ba, zai ƙwammace bai hukunci tsakanin mutum biyu ba, kuma yana adali, to tsoron ranar alƙiyama bai yi kama da kowane irin tsoro a nan gidan duniya ba. Tsoro na minti ɗaya ranar alƙiyama bai yi kama da kowane irin tsoro da daɗewarsa a nan gidan duniya ba. don haka al'amarin babba ne. So abinda wannan gaba take karantar da mu, take jan hankalinmu a kai, shine mu ji tsoron Allah mai wa kanmu gata. Akwai waɗansu al'amura da ba wanda zai gaya maka waye kai, kafi kowa sanin kanka. Akwai waɗansu ayyuka da bai kamata mu rika ɗaukan su sana'a ba. Wallahi akwai ayyukan da ba sana'a ba ce. Kar ka yi marmarin limanci, kar ka yadda ka yi marmarin a naɗa ka liman. Limanci ba sana'a ba ce, ba abin nema ba ne, ba birgewa ba ne ba, kuma kar ka kuskura ka ji farin ciki don ka zama liman. Balle ka rika miƙa wuya kana kaiwa takarda, kana jin baƙin ciki don an fifita wani a kanka, an ba shi limanci kai ba a baka ba. Wallahi ka kiyaye kanka. Kaga wannan al'amarin na sallah, kar ka kuskura nauyin sallar mutane ya hauka faɗinka. Kai faɗan Adam ne, ajizi ne, za a tambaye ka a kai. Duk ƙwarewarka, duk iyawarka sai ka gaza. Allah shi ne cikakke. Da haka duk lokacin da aka ce baka samu ba, kai murna kai farin ciki. Ka ga daidai da ladanci, kar ka yadda ka zama kai ne ɗan gaba-gaba da jin ɓacin ran ba a baka ladanci ba, ba a baka ka kira sallah ba. Amana ce, amana ce ta sallolin mutane, amana ce ta suhurɗin mutane, amana ce ta shan ruwan mutane na azuminsu. Kar ka je ka shiga haƙƙin mutane akan azuminsu ko akan sallarsu. Idan ka kira sallah lokaci bai yi ba, wata mata ta tsaye da sallah a cikin gidanta saboda kiran sallah, ka tai sallah ba akan lokaci ba, akan ka ne. Kuma gashi nan yanzu masu kiran sallah karfe 3:30. Killa danin da ya kira sallah yanzu karfe 3:30. A wannan lokacin da yanzu muke magana, kwanan watan 2 ga watan Safar, kwanan watan 17 ga watan 7, duk wanda ya kira sallah 3:30 sallar la'asar ba ta yi ba, kiran sallar sa bai yi ba. Idan aka shiga sallah 3:40 ba ta yi ba, in aka shiga sallah 3:45 ba ta yi ba. Hakan nan, idan aka tashi ana neman makamai na shugabanci, ko chairman ɗin local government, ko ƙaninsa councilor, ko gwamna, ko shugaban ƙasa, ko ɗan majalisa na kowane irin mataki, to kai iya bakin ƙoƙarinka ka koma ga Ubangijinka ba tare da Allah Maɗaukakin Sarki ya sa ka a gaba an tara jama'a ana ɗaukan ɗaɗɗaya-ɗaɗɗaya ba. In za ka iya ka rayu haka, to kai ƙoƙari ka rayu haka, domin a wannan zamanin dukkanmu masu rauni ne, dukkanmu masu rauni ne. Ba wanda baya jarabar kuɗi kamar ya isata, ba wanda baya jarabar abinci kamar ya isata, ba wanda baya kwaɗayin wannan rayuwar kamar ya ƙwaci na wani. Dukkanmu haka muke, haɗamanmu, handamanmu, kwaɗayayyu. Da haka idan ba wanda in ya samu dama ba zai baka kunya ba, sai kaɗan wanda ba za ka iya sanin su ba. Amma yanzu in an tashi nema, kowa miƙawa yake, kowa application yake, kowa application yake, shi ma yana so, shi ma yana so, shi ma yana so. To ahir ɗinka, sannan haka ka nisanci alƙalanci, ka nisanci alƙalanci. Kar ka ce jira kake ka ji an buɗe an ɗaga waya ba za a yi alƙalai ba, abin da kake sha'awar ka yi sai alƙalanci. To ka kiyaye kanka, ka mutu Allah bai tambaye ka haƙƙin wani ba, ya fi maka rufin asiri. Wannan ina gaya maka gaskiya ne, kuma ya rage naka. Amma kar ka yadda ka faɗa, tarko ne, rami ne babba. Tunda Allah ta'ala ya tsare ka, to kar ka nema. Wata rana sahabbai da matsin rayuwa ya yi yawa suka ce, ya ma'aikin Allah, me zai hana ka sanya wa kasuwa farashi, kowa ya huta, a yi price wa kasuwa, komai ya huta, kayayyaki su daina tashi, suna tashi suna tsawwala. Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, wannan na Allah ne. Allah shine wanda yake sanya farashi kuma shine mai danke arziki shine mai shimfidawa yace ni na rantse muku da Allah yace babban abin da nake tsoro shine kar na gamu da Allah Allah yana tambaya ta kudin wani ko jinin wani ko mutuncin wani ko haƙƙin wani yace ba abin da nake jini irin a danga tambaya na akan wani a gaban Allah rana alkiyama to in zaka iya karayu ba za a tambaye ka wani ba to karayu haka shine zaman ka lafiya da kwanciyar hankali wani lokaci idan na tuna wata masifar da wata damuwar sai na kwammace da ko aure ma ban yi ba in ta karatu na ban auri kowa ba haƙƙin iyaye na kadai ya ishe ni in Allah ya bani iko na gama da shi lafiya na sauke shi kenan fa ni'ima in ban gama da shi ba iyasu biyu rigimar ta kare iyasu amma ka aura ka kara ka aura ka kara ka haifa ka kara ka haifa ka kara kana tara kanka damuwa wannan rayuwar kuma ga yadda take kowa mai rauni ne Allah ka sa mu cika da imani abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa abinda nayi kuskure Allah ka gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ونينا تشوا دفاتا مالين الافيا لا يساكا ومالا دموفي ان شاء الله خير امين بايا هكا ينا نيمان الدعاء تادا تا صولين ينقوا اكام واني باتو دي تاسو ودنقوانسو تو بنجي الله تعالى يا داتر دا ابن ديك شيني موفي على خير Allah ya amsa wannan kuma yana cewa wata yar agaji tana neman addu'a to da yan uwan mu to ko bata da lafiya ne Allah ya bata lafiya an mata operation to Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya yaye mata Allah ya sauke saka fara ne da fatan mallan ya zo lafiya Allah ya maida kowa gida lafiya amin a samu cikin addu'a Allah ya cika mana burukan mu na alkhairi ya sa mu yi kyakkyawa karshe amin sannan kuma muna so dan Allah a koma makaranta ta matan aure abun ya gagara cikin bawo mai shinkafa a taimake mu to wadanda al'amarin ya shafa kun ji matan aure suna neman a koma makarantar matan aure ta bawo mai shinkafa Allah ya ba da ikon gyara al'amarin da kuma daidaita shi Allah ya taimake mu baki daya ga sadakar alqur'ani ya kawo yana neman addu'ar malam da ta yan uwa musulmi a taya shi da addu'a Allah ya shirye shi to ubangiji Allah ta'ala ya shirye ka ya shirye mu ya shirye zuriyar mu da jikokin mu Allah subhanahu wataala ya albarkacin rayuwarka Allah ta'ala ya kawar da zuciyarka daga banka daga dukkan abun da yake baya son sa kuma bai yadda da shi ba ya datar da zuciyarka daga banka akan abun da yake so ya yadda da shi tare da mu da iyalan mu baki daya sannan shi wannan alqur'anin na masallaci ne Allah ya saka da alkhairi a lokacin yace lokacin suna sakandare a boarding school kungiyar dalibai ta Katagun zone ta nada shi alkalin local government din su yace yayi hukuncin bulala 20 ga barawan indomie bulala 15 ga wanda ya sha taba bulala 12 ga mai yawon banza da sauransu to shin malam yace a kasantuwar ba hukuma ce ta nada ni ba kuma a lokacin ban san hadarin alkalanci ba shin ina da laifi idan akwai kuskure a cikin hukunci na kware kuwa kana da laifi hukunci dai ka riga kai kuma idan a lokacin da kai baligi ne mai hankali, in kai yaro ne to shikenan, amma in kai baligi ne mai hankali an rubuta zaka je can kai magana daga cikin abin da zaka amsa. Eh, wa abin da zan iya ma akan wannan ai ka riga kai eh sosai za ku ta can da alkalai mai yiwa naka kai zai zama takaitacce saboda na makaranta ne ba a daɗe ana yi ba. Allah ya yi. Kai ta addu'a Allahumma sallim sallim. Allah ya tsallakar da kai ya fukutar da kai. Eh, shin ana yin ijtihadi a babin fatawa? Wanda ya yi ijtihadi a babin fatawa shi ma yana da lada biyu in ya dace da daidai? Eh, mana kwarai kuwa. Ko ba da kai muka fara karatun ba ne, da alƙali da mai fatawa ai suna shige sun haɗu a wuri ɗaya. Wuri ɗaya wannan wurin da suka haɗu kuma shi ne wajen ijtihadin, shi ne bayanin hukuncin Allah. A nan ijtihadin yake ai. Don haka alƙali zai yi ijtihadi, mai fatawa zai yi ijtihadi. Abin da ya raba alƙali da mai fatawa, alƙali in ya yi ijtihadin yana sa dole a bi, sannan kuma yana kawo ƙarshen rigima. Amma mai fatawa shi kuma baya sa dole a yi, sannan kuma fatawarsa ba ta kawo ƙarshen rigima. Don haka duk ɗaya ne. Wannan yake cewa Allah ya gafarta wa malam amin tare da mu baki ɗaya. Tambayarsa ita ce shin mutum zai iya karatun ƙasa kamar suratul falaki a raka'a ta farko, sannan kuma ya karanta sama kamar suratul baqara a raka'a ta biyu cikin sallah? To wannan khilaful aula ne, ya saba wa abin da ya dace, in ba a ce ma ya saba wa sunna ba, saboda duk yadda ka samu karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah za ka ga daga sama ne zuwa ƙasa. In ban da wani hadisi da ya zo na bayanin sallarsa ta dare wanda ya yi baqara ya yi Ali Imran ya yi nisa'i, wata riwaya ta ce ya yi baqara ya yi nisa'i ya yi Ali Imran, wannan ma kuma ta iya yiwuwa tashifi ne irin na ruwaya. Amma galibin abin da ya zo annabi alaihi salatu wassalam in ya karanta sura a raka'a farko, in ya dawo raka'a ta biyu to ta kasance yake karantawa. Shi kuma alqur'ani daga baqara ne samansa, duk abin da yake kasa da baqara shine kasa. To in ka karanta sura ko aya in ka zo raka'a ta biyu to sai ka je kasanta kuma. Wannan shine abin da yake sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Idan muka ce sunna akan ma'anar malikiya ma wazaba alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, shine abin da manzo sallama yayi muwazaba akai, ya dore akai, ya doge akai, ka iya cewa kusan duk sallar sa haka ce. Don haka wannan ita ce sunna, sabawa wannan ba zai bata sallah ba. Amma khilaful aula, ya sabawa abin da ya dace, abin da kuma aka sani tsakanin malaman hadisi da malaman fiqh baki daya. Allahu ta'ala a'lam. Allahumma qasim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ja'alha al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana. Allahumma ansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. اللهم اجعل الجنه هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نستغفرك اللهم ونتوب إليك فأنزل السماء علينا مدرارا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك فأنزل السماء علينا مدرارا. نستغفرك اللهم ونتوب إليك فأنزل السماء علينا مدرارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، والسلام عليكم.